أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الهادي بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا أيها المتشرفين بنا بهذا المقام بتعطفه من الجنة التي لنا بالصبر. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الحمد لله منا قربوا لي الله سبحانه وتعالى هو يقومي بإذن الله أنا وقت وأنك تبع رأي ورحمة زوا من رانا تلا أربع شهر يجوا تلا موان إجرى من الله صلى الله عليه وآله وسلم dukuliya da kai guru da kai da uku wanda ya dade da sha uku da watan guru ne da ya kan nan gaisa 2022 mu sake dawo kan karatun mu a wannan masallaci da tare da kai da barka a tare da mutane masu barka cikin wannan sura da barka da muke tafi karshen ta a ayat sura Fusilat. Ajiya Allah subhanahu wataala ya gaya mana halaye na ɗan adam musulman su da wanda ba musulman su ba, ma'ana halin dan adam musulmi da ma wanda ba musulmi ba, ma'ana yadda suka yi tarayya, sun yi tarayya a wurin la yas'amu al-insanu min du'ai al-khair, ma'ana dan adam baya gajiya da roƙon dukiya, baya gajiya da roƙon lafiya, baya gajiya da roƙon ɗaukaka, baya gajiya da roƙon mulki da abubuwa na jin daɗi a wurin Allah. Amma abin da kai ce wa in masa wushkaru, idan kuma wani jarrabawa ta biyu, ma'ana aka gamu da abin da ba a so, to sai ya zama kuma ɗan adam sai ka ga ya yi tsammani kamar ma wato bai zai iya sake samun rayuwa mai daɗi ba. Sannan Allah subhanahu wata'ala ya sake faɗan kuma halin ɗan adam, yake kuma halin ɗan adam idan muka yi masa nima da maimakon ya gode wa Allah subhanahu wata'ala sai ce ai wannan halali wannan daman ni na cancanci wannan nima din, ma'ana bai zai ga cewa falala ne Allah subhanahu wata'ala ya masa ba. Shi yasa malamai suke gaya mana ko a harkar gwamnati akwai abubuwa guda biyu, wato akwai right akwai privilege, akwai rights wannan haƙƙinka ne a baka, akwai abin da ake kira kuma alfarma ne a baka wannan abu din. Don haka sai ya zama waɗannan abubuwa duka da Allah yake ba wa bayinsa Allah alfarma ne, amma shi ke nan ɗadan sai mutunci ce kayansa ne, wanda tsabar mutuncinsa ma sai ya ma ce alƙiyama ba za ta tsaya ba. To anan ne wasu malaman tafsiri suka ce to wannan magana kuma wata umar abu musa ta ƙa'ima, wannan kuma ana magana ne da irin su ubayin mukhalaf da ukhru tunu rabi'a da wali ibn al-mughira wa innan manya kafirai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu da su, su ne ba su yadda tashi kiyama za ta tashi ba. Sannan Allah ya faɗi halin dan adam na hudu da ko na biyar ma za a ce baya gajiya da roƙon alkhairi, me ya bi tsammani dai idan ya fara wahala, sannan kuma idan alkhairin ya same shi sai bai zai gode wa Allah ba sai ya ce ai daman shi ya cancanci a bashi wannan alkhairi din ba alfarma aka yi masa ba. Sannan kuma na hudu sai ya ce ai baya ma zaton a akwai ranar da abin zai tsaya mana babu ranar tashi na kiyama. Sannan na biyar Allah ya fali da halin dan adam sai ya kama gurace-guracen ƙarya cewa wala in rujitu ila rabbi inna li inda hu al-husna, cewa idan ya koma wurin ubangiji ma ai aljanna zai samu. Allah sai ya ce a'a ba haka abin yake ba. Allah ya mai da martani cewa hakika za mu ba kafurai labari na wannan mummunan aiki da su suka aikata, sannan kuma za mu ɗanɗana musu daga azaba mai kauri, ana azaba mai rarrage. Daga nan kuma dai Allah subhanahu wa ta'ala na farko wannan aya da Allah mai karanta mana, Allah ya sake faɗa mana irin hali na ɗan adam. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa idza an'amna 'alal insani, har yanzu dai yana daga cikin mugun aiki na ɗan adam da baya kyautawa kansa. Wa idza an'amna 'alal insani, Allah ya ce idan muka ainihin yi wa mutum wato ni'ima, ai amdadnahu kama saqali bi ni'mati minan ni'ami, da ni'ima daga cikin ni'imomin ka sihhati wal waladi, kamar mu bashi lafiya mu bashi yaya wal mali da dukiya. Allah ya ce a'rada sai ya kauda kai, a'rada sai bijire an shukri gabanin biyayya gabanin godiya ga Allah, fa'ati da biyayya ga Allah. Wastakbara sai girman kai an inkiyari li awamirillahi azza wa jalla, da miƙuwa ga ainihin umurnin Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a'rada wa na'abi janibihi, a'rada sai bijire wa na'abi janibihi, ya kauda kansa, ma'ana kamar ba ya manta da cewa akwai wanda ya masa wannan ni'ima din. Amma Allah ya ce abin da kai cikin mu idan masa sharri, idan sharri ya same shi fa zuru ayin ari, wato mabocin addu'a ne mai yawa, mabocin addu'a ne mai fadi, sai ya kama addu'a kuma har ta kai ga ma idan abin ya lalace sai ma ya kwace kowa ubangijin, maimakon ya ce wayyo Allah, sai rika cewa wayyo Allah na, wai Allah sa ne shi kadai, me yasa wai yanzu ya fada wahala, ya san akwai Allah kuma ya san Allah ne kadai ke fitar mutane a wahala. Amma lokacin da yake cikin dadi sai ya ce ai wayonsa ne da dabararsa ta ainihin bashi wannan dadi din. To wannan hali ne mummuna da Allah subhanahu wata'ala yake zargin na adam da shi, cewa ba haka dan adam ya kamata yi ba. A irin wannan aya Allah subhanahu wata'ala yana ainihin gargaɗar dan adam yake cewa idan masa lisanu zuhu da ala li jambihi aw qa'idan aw qa'ima, dan adam ya kasance wannan al'adarsa ce idan wani abun wahala da cutarwa da jarraba ta same shi sai ya kama kiranmu akan buƙatar kansa qa'idan li jambihi, yana kwance ko yana tsaye ko yana zaune. Amma falamma kashafna anhu dhurrahu marra ka allam yaduna ila dhurri masa, Allah ya ce amma abin da kai ci da zarar mun yayi masa damuwar kuma sai murtige kawai kaman ba shi ne da yake roƙon Allah subhanahu wa ta'ala cewa gashi yana cikin damuwa. To lalle wannan ba hali ne mai kyau ba. Allah ya ce wannan hali ne na masu ƙetare iyaka, kazalika zuyina lil musrifina ma kanu ya'malun, wannan shine abinda wato halin da muka kawata wa masu ƙetare iyaka. Sannan a wata ayar ma har yanzu kamar da muka karanta tafsirin mun suratul zumari, Allah subhanahu wata'ala yana cewa fa idza massal insana dhurrun da'ana, Allah ya ce wallahi haka al'adar na da muke, idan damuwa ya shiga damuwa na rashin lafiya, rashin dukiya, rashin mulki, rashin ja'a, abinda da ya zama masa matsala da'ana sai ya rika roƙon mu. Amma wai idan ka wallana mu ni'matan minna, Allah ya ce amma idan muka juya masa muka bashi ni'ima daga gare mu, qala innama utitu ala ilmi, sai ya ce ai shi saboda yana da ilimi ne, saboda daman ya cancanci a masa haka aka yi masa haka. To lallai alqur'ani mai girma yana gaya mana munanan halaye domin mu guje su, kamar da yake gaya mana kyawawan halaye domin mu yi koyi da su. Wannan mummunan hali ne, kada ka zama mugun bawa sai a wahala ka san Allah, amma a daɗi ba za ka san Allah ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi wa Abdullahi bin Abbas wasiya. Wannan wasiya ba ga Abdullahi bin Abbas bane kadai, wasiya ce ga dukkan mutanen duniya. Amma shi Abdullahi bin Abbas tunda yana cikin malaman al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma matashi ne, wato malamai suna ƙarin bayani suka ce wato annabi sallallahu alaihi wasallama ya koya mana wani karatu, za mu ga wasu wasiyoyi duka masu muhimmanci idan ya tashi matasa yake kira yiwa, wato saboda matashi yana cikin halin tashin sannan yana matashin nan to a lokacin ne zai gina duk abin da zai iya gina sannan kuma a lokacin ne duk abin da ya saba da shi wato abin zai iya biyan sai tsufa akan wannan abin man shabba ala shay'in shaqa alayhi duk wanda ya samartaka akan abu to zai tsufa akan abu duk wanda ya tsufa akan abu kuma to zai mutu akan abu bai zai iya daina ba zamu ga kamar wannan wasiya da zan gaya mana ta Abdullahi bin Abbas Annabi sallallahu alaihi wasallama Abdullahi bin Abbas yana dan matashi ne Annabi sallallahu alaihi wasallama ya hau doki sai ya dora Abdullahi bin Abbas a bayansa to ana tafiya ana yin hira shi ce ya gulamu ya kai dan yaro inni uallimuka kalimat zan sanar da kai kalmomi yace wayannan kalmomi ga su kamar haka ihfazillah ya farka ihfazillah tajidu sujaka wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah sannan wasiya ce mai tsawo Annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa ka kiyaye Allah sai Allah ya kiyaye ka sannan ka kiyaye Allah sai Allah ya biya maka bukatar ka ma'ana sai ka samu Allah a daidai lokacin da kake bukatar ya shiga cikin lamarinka wanda da mun kode yaushe ma kana bukatar Allah ya shiga cikin lamarinka yace wai za su alza fasalillah idan zaka roka ka roki Allah dan shi ce da abun bada ba wai za su anta fasu'in billah in ka shiga wani rinzi ka istirjai ka koma ga Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajinni fi musibati wa ajinni kayra minha la hawla wa la quwwata illa billah ka koma ga Allah in bayan ka koma ga Allah to sai kai dabarar da zaka yi amma kar ka ce sai ka gama dabarar da zaka yi bata baka mafita ba sai ka ce to yanzu kan zan koma ga Allah Annabi yace wannan baya yin bukata ai wata mata Annabi sallallahu alaihi wasallama ya taba wuce ta tana kuka a bakin wani kabari na wani da nata da ya rasu Annabi sai ya ce mata baiwar Allah ittaqillaha wasbiri ki tsoron Allah ki hakuri sai ta ce wa manzon Allah idan ka ani ba ruwanka ne innaka lam tusib bi musibati wa lam tusab bi musibati lalle kai ba a jarrabe ka da irin abin da aka jarrabe ni da shi ba bayan nan ba Annabi ya wuce sai aka ce mata manzon Allah ne kake gaba sai aka rinje ta shi sai ta zo kuma Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya rasulullah ban gane ka bada zu sai da fadi wata magana Annabi sai to aya ku ya wuce innama sabru fi sadmati alula ana hakuri ne a karan farko da ka da abin da ya same ka kai hakuri ka mika lamarin ga Allah subhanahu wa ta'ala to in akwai wata dabara da zaka yi to sai kai dabara amma kada sai dabara ka ta kare shikenan sai ka ce to yanzu kaman ka koma ga Allah to idan ban koma ga Allah ba da man dole zaka koma ga Allah ne dan haka Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ja hankali Abdullahi bin Abbas mu zo kan mahallin shahidin a cikin abin da ya masa nasiha ya ce masa ta'arraf ila Allahi fi rakhai ya aiki da shi ka rika tunawa da Allah ka rika sanin Allah a lokacin da kake walwala lokacin da ka fada tsanani Allah sai ya tuna da kai amma kar ka zama kai Allah dadi ne ana lokacin da kake cikin dadi ba ruwanka da Allah lokacin da ka shiga wahala sai ka koma ga Allah wai fidda kai daga wahalar ya mai da kai dadin daga fito a'a ka tuna da Allah lokacin da kake dadi to shi ko Allah zai tuna da kai lokacin da kake wahala sannan kuma ka sani kullu ma asabaka lan yakun li wudi'a duk abin da ya same ka to ran da zai kuskure ka wa kullu ma aqta'aka lan yakun li usibaka duk abin da ya kuskure ka kuma to ran wancan da zai same ka sannan Annabi sai ya masa wa lam anna an-nasra ma'a sabr ka sani cin nasara a cikin duk abin da ka sa a gaba sai kai hakuri sannan wa anna al-farj ma'a al-karb ka sani yayi war bakin ciki yana lokacin da bakin ciki ya tsanani ne lokacin da bakin ciki ya tsanani to a lokacin yayi war ya kusa kenan sannan wa anna ma'a al-usri yusra ka sani dukkan wani kunci to akwai sauki a baya wannan magana ka tuna da Allah lokacin walwala zai tuna da kai lokacin tsanani ina tuna maganar da ko wata hikaya da Maulana Musa ibn Faiza Sheikh Ibrahim ibn Yasir radhiyallahu anhu ya kawo cikin salatu majalis da wanda yake so ya duba ya kawo cewa ai wanda kwanan nan ba sai aka samu ni farfesa ya maimaita irin wannan magana din anan jami'ar Ahmad Bello ta Zaria. Ha bari fadi kai shehu cewa an yi wani zamani daga cikin zamanunnuka na mutanen da suka shure a bayan mu, to sai wani mutum ya zama yana roƙon Allah, Allah ya bashi arziki, ya bashi dukiya, bashi lafiya, ya bashi wadata. Sai Allah ya wata riwaya aka ce annabin zamanin sa ya je ya gaya wa yayi magana da Allah, wata riwaya kuma aka ce a mafarki yayi. To dai duk yadda aka yi dai an yi magana. In annabin zamanin sa ne ya je ya ce to ka roƙa din Allah, Allah ya bani arziki. Sai Allah ya ce to zan bashi arziki, amma arzikin zan bashi ne na lokaci ɗaya a cikin rayuwarsa. Rayuwa iri biyu ce, ya zabe in bashi arzikin na farkon rayuwarsa in jarabe shi da talauci daga baya, ko kuma a bashi wato a niƙa shi da talauci yanzu daga baya sai a bashi arzikin in yadda kuso sai yadda ya kamata ya kone daga nan sai a kawo arzikin. Ai rayuwar tasa a asali da yadda aka tsara ba zai ta zama duka arziki ba ce, zai zama rabin ta arziki ne, rabin ta wahala. Da shi ke nan sai ce wa annabin Allah zan yi shawara, sai zai samu matarsa baiwar Allah mutum ya keji sai shawarce ta ce to ba ga abin da annabin Allah ya faɗa kan abin da ya kika gani. Ta ce a kai ka faɗi naka in ji tukuna, ya ce yi ni dai ina ga gaskiya a sha wahala ya ɗauke so daga baya sai a ji daɗin, za a fi gane daɗin. Ka san wanda ya sha wahala yanzu da muna damuwa da shan ruwa ne wani ya fasa bayan ya sha mata ya ke cin abincin daren sa, amma yanzu ya da magariba ya kawo ne baka ci ba, ai Allah Allah ka kira na tafa ne ka samu abin da za ka sa a jikin ku. Da haka shi sai la'akari da wannan cewa a sha wahala ya so daga baya sa marikin za a gane wahalar arziki daɗin arzikin. Sai ta ce ina ni ba nan nake ba, shawari na Allah ka arzikin yanzu in ya so in akwai jaraba an talaucin ya zo baya. Ya ce mata in ba talauci ba bayan arziki ba akwai wahala fa, a ce da kai mai dukiya ne ka fi karfin abu kaza, ka fi karfin abu kaza, a zo a ce yanzu ka tsiyace abin fa da wahala. Ta ce ina da wani tsari da na yi mana, ka je ka ce Allah ya bada arzikin a farko. Shikenan ya je gaya annabin Allah cewa a bada arzikin a farko, shikenan Allah kawai sai ya bude komi ya taba sai ya zama kuɗi kawai, fatauci komi da ya je duk abin da ya taba sai ya zama wadata, ka ko ta ina abubuwa suka bude. A lokacin sai matar ta ce masa to ka san dabarar da nace mana na aje kan wannan zamin? Ya ce a ce to duk lokacin da muka ci abinci muka dafa kan abinci to mu yi ƙwarya kuma na mabukaci mu ɗauka mu bashi kwatankwacin irin abin da muka ci, ba irin halin da muke yanzu ba, mutum sai ya ci abinci ya rage ba ya da iya da shi sai ya ce to kai wannan abinci a kai wa almaji ne, a wannan to ko bai kai almaji ne wa shi ma baya ba wani amfani da abincin zai wasa, ba irin wannan sadaka ake so. Balanta na birra hatta tun fi kuma mata shi kona, ba za ku samu birru ba biyayya ga Allah sai kun ciyar da abin da kuke so. Ya ce duk lokacin da ka ɗinka tufafi mai kyau ko ka ɗinka mini tufafi mai kyau to ka ɗinka kwatankwacin su a samu wani wanda yake rayuwar talauci a masa, sannan ka nizinci sadaka ko da yaushe. Shi kenan aka ce a lissafi damar shekara 50 zai yi a wadata, yi shekara 50 a talauci, sai gashi ya shafi shekara 50 a wadata har an ƙara 10 talauci bai zo ba, yana lissafawa a'a aka ƙara 20 talauci bai zo ba, an doshi 30 sai koma gun annabin Allah. To ai da an ce fi shekara 50 ne kawai arzikin nan, in an wuce 50 za a shiga talauci, amma kuma shi ya ga talaucin bai zo ba sai a to ai ba yadda za a yi talaucin ya zo, ka kore talaucin don ka tuna da Allah lokacin dadi, shi ko Allah subhanahu wataala ya tuna da kai lokacin wahala. Saboda Allah subhanahu wataala tun da aka yi duniya ya ajiye wani wasu mala'iku guda biyu
daya malaikan kullun addu'ansa Allahumma adi munfiqan khalafan, ya Allah duk wanda yake ciyar da dukiyarsa ka bashi musaya. Dayan kuma abin da yake fada Allahumma adi munfiqan talafan, ya Allah duk wanda ya rike dukiyarsa baya ciyarwa Allah ka rike masa. Ma'ana kamar miko ake, in an miko aka miko maka sai ka miƙa, to sai a sake miko maka. Ina fata fahimta. Amma idan aka miko maka sai ka rike, to sai a rike. Ina fata fahimta.
Na'am.
Daga mutuna da Allah a lokacin da muke walwala, to lokacin da muka shiga cikin hali na kunci, sai Allah subhanahu wataala ya tina da mu kamar yadda ya tina da wannan bawan Allah. Sai rayuwar Allah ya canja ta, sai ta zama gaba ɗayanta ma arziki ne, saboda yayi amfani da damarsa lokacin da yake da wadatar, yayi ta ciyar da dukiya. To shine maganar professor da nace zan yi, shine wani professor a Amir Ahmad Bello ta zari yake cewa, to fashi abin da ya lura halin da mutanen mu muka shiga yau, idan ba mu canja ba, ba za mu ga canji ba. Aka ce meye? Yace to shi a ganin sa, masu kuɗi za su ci gaba da zama a masu kuɗin su, talaka za su ci gaba da zama a talakawan su. Subhanallah. Aka ce ya haka yake? Alkur'ani gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne? Ce alkur'ani gaskiya ne, ba wanda yake kokoto kalibin kitabu la riba bihi huda lil muttaqin. Sai ce Allah ne yace akan ibada sadaka, man jaa bil hasanati falahu ashru amsalika, duk wanda ya bada kyakkyawa daya Allah zai ninka masa goma. To duk abin da ya tashi mana na addini sai mu ci ayar na sai su Alhaji Wani. Su Alhaji Wani su ne za su taimaka. Su Alhaji Wani su suke da abin da za su dauka su bayar. Shi kenan sai ya dau 10,000 ya bayar. In an ninka 10,000 ta zama 10,000 nawa? Can sun nemi 1,000, sun nemi taimako ya bada 10,000. Can ma sun nemi taimako ya bada 10,000. Yana da 10,000. Yana da 200,000. Kowace goma gun Allah 100 ce. Kowace goma da ya bayar a gun Allah 100 ce. Da Allah masu arziki ba za su ci gaba da zama masu arzikinsu ba? Ka ci gaba da zama masu arzikinsu. Talaka kuma za su ci gaba da zama a talakawansu. To shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa, to a bangaren abin da ya shafi sadaka, kada ka rena abin da za ka bayar. Ittaqin nara walau bi shiqqi tamra. Ka ji tsoron wuta, ka nemi tsarin Allah da wuta, ko da da tsagin dabino ne. In ka saba kana iya ɗaukan kaɗan ɗin ka bayar, ranar da mai yau ma yau za ka ɗauka ka bayar. Amma in ka saba ɗan kaɗan ɗin, shi ɗan ya ziga ka, ya ce to yanzu ka bayar kai ya za ka yi? Inda ba ka da shi ya za ka yi? Ya kamata in ya ce ma in ka bayar ya za ka yi? Ka ce to inda ba ka da shi kuma ya za ka yi? Bi kada ka manta ba, in ka ɗauka ka bayar, Allah ya ce bashi ka bayar. Wannan yana daga ciki abin da ya sa na yi ta magana wannan kan wannan aya, saboda aya ce da take magana godiya. Ɗaya daga cikin malamin Sheikh Mansur Kaduna, Allah ya saka masa da alkai, Allah ya ƙara masa lafiya, ya ce mutane ba sa bambance tsakanin godiyar Allah da yabon Allah. Dole ka bambance tsakanin godiyar Allah da yabon Allah. Allah ya cancanci a yabe shi ko ya maka ni'ima ko bai maka ni'ima ba. Amma idan ya maka ni'ima, godiyar da yake so kai masa wato ba iri ɗaya bane da yabonsa. Ya ba da misali, yake cewa misali Allah ya wadata ka da kuɗi, kai babban gida, ana dafa abinci, ka dafa abincinka da nama da kaji da komai da jus, kana shan gesi, kana kallon TV, kana ɗauka kana ci, bayan ka gama ci sai ka ce alhamdulillah. A tsammanin ka kai me wai? Ko amsa bin mana ai tsammanin ka kai me?
Ai godiya.
Ah, wannan yabon Allah kai. Baka gode wa Allah. Wannan ba shi ne godiyar Allah. Shi Allah ba yana wannan godiyar yake so. Godiyar da yake so ce to, to ni yanzu ina zaune nan ina cin kaji. Yanzu wani fa bushasshiyar shinkafan ma da mai ma bai samu ba. Kai ya kamata in gina shi, sai ka dungulo, kai yara ku zo ga wannan akaiwa ne, ka ɗauko wancan ka kawo. To wannan shi ne ka gode wa Allah subhanahu wataala. Ita ce godiyar da Allah yake so, ta yadda ranar da ka fada tsanani, sai Allah ya tuna da kai, cewa lokacin da kake da shi ka tuna da bayinsa da ba su da shi. Da haka kai ma yanzu da ba ka da shi, Allah zai tuna da kai, sai a turo wanda zai kawo maka. amma ba dama lokacin da kake da shi kawai sai dai ka ce ne ka ce alhamdulillah a wannan yabon Allah kai ba godewa Allah kai ba Allah ya dace da ku na kula rayuwa
قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد
الله سبحانه وتعالى isaki umurna umurtan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kul ka ga musu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga wayannan mushrikai na makka masu ƙaryata alqur'ani mai girma ara aiki yanzu kuna gani ku bani labari man an halikum ga halinku madha antum fa'ilun yanzu ya za ku yi in kana min indillahi ai in kana hadhal qur'anu min indillahi haqqan in wannan alqur'ani da kuke jayayya akan sa ya zama daga Allah ne da gaske yanzu ya za ku yi ثم كفرتم به sannan kuma kuka kafirce masa kuka ce ba ku yadda ba kuma sai ta tabbata cewa lallai littafi ne daga Allah amma walam takbaruhu ba ku karbe shi ba wala amintum bima fi ba ku aike da abin da yake cikin sa ba afala takununa ada'a lillahi wa sab ba ku za ku kasance daga cikin makiya gaskiya da aini makiya abin da ya zama shine daidai ba kun zama haka Allah sai ya ce ai man adallu ai la ahada adallu man adallu ai ba man din nan malamai suka ce kari ce ai la hada adallu mimman huwa fi shiqaqin bayyin babu wanda yafi mata wato mimman huwa fi shiqaqin bayyin ga kamar wanda yake cikin sabani mai nisa ma'ana sabani mai nisa yayi hanur riga da gaskiya ba ruwansa da gaskiya yayi nisa da ita tayi nisa da shi ma'ana bai karbe ta ba to kaga ya riga da ya bata kenan kamar da yadda muka karanta ranan wanda yi nisa baya jin kira ana yin nan kafirai sun yi nisa kenan ma'ana ba su yi imani da alqur'ani ba kuma za su ainihin wato yi nadama na wannan rashin imani da alqur'ani mai girma a ranan tashin alkiyama ranan da Allah zai tabbatar da cewa lallai wannan alqur'ani mai girma na sane shi ne ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi na sanurihim ayatina
fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد
الله ne da ke da man kamar da kullum muke karantawa alqur'ani mai girma ya zama ma kowace sura alqur'ani mai girma da muka zo muna magana alqur'ani Allah yana kiran yana cewa bismillahir rahmanir rahim ko shi Allah ar-rahman ne mai tausayi ne ar-rahim ne mai jin kai ne Ar-Rahman ne mai tausayi ne ga halitta gaba daya nan duniya. Ar-Rahim ne mai jin kai ne ga mu'mine kadai. Wallahi saboda tausayi ne Allah yake irin wannan jan hankali ga kafirai. Kamar da yadda muka ji a baya, Allah subhanahu wataala ya nuna cewa da bauta masa, da akara bauta masa, Allah yana da masu bauta masa. Amma dai yana ta jan hankali ne saboda tausayawa bayi. Allah yake saboda tausayi wayannan kafirai da suka ƙin imani da Al-Qur'ani mai girma. Cewa ba daga wurin Allah bane to ai sanurihim ayatina fil afaqi da sannu zamu nuna musu alamomin da suke nuna cewa akwai Allah subhanahu wataala kuma wannan alquranin daga Allah ne fil afaqi a cikin dukkan sasannin duniya kai wa fi anfusihim Allah ya ce sai mun nuna musu alqurani mai girma wato a daga Allah ne a karan kansu ba ma'ana a karan kansu sai mun nuna musu mu'jizar alqur'ani mai girma hatta ya tabayyana lahum annahu alhaq har sai ya bayyana musu har sai ya fito musu a fili annahu alhaq lalle wannan alqur'ani gaskiya ne daga Allah subhanahu wataala sai Allah yake cewa awalan nafsi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid shin bai isa ba a ce ubangijinka halartacce ne wato akan dukkan komai mana duk abin da bayin suke aikatawa Allah subhanahu wataala ya sani babu wani abin da yake buya wato a cikin ayyukan bayi ga Allah subhanahu wataala malamai kamar maulana musa bin faidati shi Ibrahim ya sarrafa Allah yake cewa ba a faɗin nan da Allah ya faɗa anan wato yana nufin al'alamul akbar ne da al'alamul asghar ana alam duniya iri biyu ce akwai babbar duniya akwai karamar duniya to sai ya zama yace shi amma shi yayi hannun riga da sauran malamai su sauran malamai sun dauki al'alamul akbar babban duniya wato shine wayannan alamomin da suke nuna akwai Allah ga sunan Allah ya riga mana su a ainihin ayoyin da muka wuce a baya ma'ana na farko dai kasa da kake takawa kafi kusa da ita ko ka san wannan kasan shimfuda ta aka yi kuma hore maka ita aka yi dan ma a nuna maka hore maka ita aka yi sai ya zama wani wurin kasa ne wani wurin dutse ne wani wurin ruwa ne dan Allah in dai ba irin kasashen nan na Dubai da sauran manyan kasashen duniya da suka samu wadatar dukiya ba kai sai yanzu ka je ka ce da dan block dinka zaka je ka kafa gini a cikin ruwa haka ba zai yi ba a sai inda ka kafa gini a tudun nan Allah ne ya hore shi da Allah ya ga dama da sai mai da ko ina ma ruwa ko za ka kafa gini ba za ka samu ba sai dai kawai ka samu inda zaka dan rabe ma'ana in ruwa ya dan janye ka samu inda zaka dan rabe amma Allah sai ya bada kadadan gini inda zaka yi gini wannan yana nuna maka Allah subhanahu wataala akwai shi kuma shi ya shimfada wannan kasa har Allah yana cewa wal auza farshinaha fa ni'mal mahidun kasan nan mun shimfada ta kai madalla da mun wurin shimfada sannan na biyu sama wannan saman tana maka amfani yadda muka sha fada kullun kai ma a ɗakin ka idan ka yi ɗakin ka a matsayinka na gajiyayye kana da ƙasa yadda kake da ƙasa a ɗakin ka kana da sama ina fata an fahimta kuma saman ma za ga mafi yawanci ba cika yin painting da ba fari ba yiko ko biyoyi fi ma sai ga fari za a yi wai dai sai ka yi kama da irin saman Allah to Allah yana nuna maka wannan saman wato ta ɗakin ka da kuma saman Allah subhanahu wataala suna da bambanci don ka gane cewa akwai Allah wannan saman ɗakin naka bai zauna ba sai da aka masa ginshiƙai amma kuma kaga saman ɗakin ka ɗan ƙarami ne amma saman Allah Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighayri 'amadin tarawna saman nan duk girman ta da fadin ta Allah yace ni na ainihin shimfida ta na ajiye ta haka babu wani ginshiƙi da dige shigi da tsoro zai kama mu za mu ce kai akwai ranar da ginshiƙan nan za su gaji in ginshiƙan suka gaji ba wuya za su kwanta wannan saman ta rubugo amma Allah subhanahu wataala dan ya nuna isar mulki cewa akwai shi subhanahu wataala sai yayi sama babu ginshiƙi sannan ya gawata sama da abubuwa guda uku da dan adam duka suna amfanarsa ma'ana Allah ya gawata sama da rana ya kawata sama da wata ya kawata sama da taurari wannan a zahiri su ne muke gani kaman amfanin da muke fara gani na sama kamar da alqurani mai girma ya gaya mana amma da ke dama alqurani mai girma kamar da na faɗa wato littafi ne da bai bar komai ba ma faratna fil kitabi min shay to hatta abinda ya zama amfani na yanzu ba da muka samu da muke samu da sama Allah subhanahu wataala ya bada labarin za a samu wannan abu cewa subhanalladhi khalaqal azwaja kullaha mimma tubitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamuna Allah subhanahu wataala ya tabbatar da cewa akwai wani abin da ya halitta wanda ba mu sani ba diga baya ne za a san wannan abu to kaga wannan sama duk wanda yake aiki da satellite na kallon TV ko radio ko waya duka ana aiki ne da wannan sama wurin harba channel din da za a harba sai da duk inda kake sai ka samu daman kai magana da dan uwanka to wayannan sune alamul akbar a wurin wasu malamai sannan aka ce to wani ita fa kasa me aka yi mata ita ma kasa Allah subhanahu wataala ya kawata ta cewa tana ajiye mana ruwa bayan ta ana ajiye mana ruwa sannan tana tsiro mana da shuka sannan kuma tana ba mu dama mu ainihin zauna a cikinta mu biya bukatunmu yadda muke so. To wannan inji maulana musabil faida shibrayman ya sai da labari ke cewa wannan alamul akbar kenan, amma alamul asgar shine dan adam. Sai yace to amma shi a fahimtarsa wato dan adam shine ka bace zama alamul akbar, ma'ana ya zama alam mafi girma. Sannan wa'annan abubuwan da muka irga kuma su ne ya kamata su zama alamul asgar. Ya ce saboda wato shi dan adam a irin tsarin halittar da Allah subhanahu wa ta'ala ya masa, ya tara masa dukkan abin da ka sani na alamul akbar din nan a jikinsa shi dan adam. Ma'ana zan ba da wasu misalai kaɗan saboda yanayi na lokaci. Yake cewa yana daga cikin abinda Allah subhanahu wa ta'ala wato ya keɓance alamul akbar. Allah ya keɓance alamul akbar wato da wasu abubuwa guda bakwai. To wa'innan abubuwa guda bakwai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa su ɗan adam, ma'ana alamul akbar bakwai ne, ma'ana sammai bakwai, kasai bakwai. Cewa Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mithlahunna, ma'ana kenan wai alamul akbar din ka dauki sama bakwai ne, ko Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqan, sama nawa ne bakwai ne, kasa nawa ne bakwai ne. To kaga wanda kuma daman wayannan sune ginshikan sama da kasa, sune ginshikan alamul akbar. Sai ce to dan adam shi ma Allah subhanahu wataala sai yayi masa wasu abubuwa guda bakwai a jikinsa, wato yadda zai nuna cewa shi ma yana mubabaka yayi dare da wannan alamul akbar din. Wannan abubuwa guda bakwai sune na farko Allah ya wa dan adam jildu, fata, dan adam yana da fata a jikinsa. Sannan na biyu yana da lahamu, nama a jikinsa. Sannan na uku yana da shahamu, wato kitse a jikinsa. Sannan na huɗu yana da azmu, kashi a jikinsa. Sannan na biyar yana da irqu, jijiya a jikinsa. Sannan na shida yana da muku, bargo a cikin kashinsa. Sannan na bakwai yana da damu, jini. Kuma kowanne a cikin wa'innan bakwai din aikinsa yake yi yadda sammai bakwai kowace aikinta take yi, kasai bakwai kowace aikinta take yi. Sannan adam yadda ake da sama da kasa, shi ma yana da sama yana da kasa. Sannan yadda alamul akbar yake da kayan haske, abin da yake haska abu da shi, to adam shi ma yana da shi. Adam Allah ya hore masa idanu da yake iya ganin abu da shi, yace kaga shi ma alamul akbar ne. Sannan alamul akbar bangaren kasafa, bayan an gama maganar sama abin haske, alamul akbar na kasa zaka ga wani wurin yana daukan tudu, wani wurin yana daukan gangare, wani wurin yana daukan rami, wani wurin yana daukan sumul. To haka jikin adam yake, wani wurin tudu ne, wani wurin gangare ne, haka a kasa wani wuri zaka ga yana iya tsirar da shuka, wani wuri baya tsirar da shuka. To haka jikin dan adam sai zama wani wurin yana da gashi mai yawa, ma'ana kamar wuraren da yake fitar shuka kenan a kasa, wani wurin kuma bayi da gashi da yawa. Da haka dai yayi ta kawo misalai wanda yake nuna cewa lalle dan adam shi ne alamul akbar, kuma ba don komai ba sai dan Allah subhanahu wataala, wato don hujja ta ƙarshe na cewa lalle dan adam shi ne alamul akbar, Allah da ya tashi aiko manzanninsa bai yi su a cikin sama ba, bai yi su a cikin ƙasa ba, a cikin me ya yi su? A cikin mutane. Da haka ɗan adam
sai da cikin su aka samu wani fitin halittar Allah annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da aka zai yi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yana cikin yan adam kuma ce wai yan adam su ne alamul asgar ai kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin su to sun zama alamul akbar sannan Allah subhanahu wataala wato don ya nuna kamar yadda ya faɗa wato sanurihim ayatina fil afaqi da sannan zan nuna musu ayoyi na a cikin sasannin duniya ma'ana sama da ƙasa gabas da yamma kudu da arewa a cikin wata da rana cikin jujjuyawan dare da rana sannan mafi anfusihim a karan kansu ma kamar yadda Allah ya faɗa cewa wa bil asari mustaghfirun wa fi amwali haqqul lisa'il wal ma'ruf wa fil ardi ayatun lil muqinin Allah ya ce a cikin shimfiɗan ƙasar nan akwai aya ga waɗanda suke da imani kai wa fi anfusikum a cikin kayukan kuma akwai aya da take nuna samuwar Allah subhanahu wataala Allah ya ce afala tusirun ba ku gani ne ya kamata kuna gani kadan daga cikin misalan da malamai suke bayarwa anan shine ta yadda zaka gane akwai Allah subhanahu wataala wato gudanar numfashi numfashi ya shiga wani ya fita wani ya shiga wani ya fita ka san akwai wani ubangiji ne da yake control din wannan numfashin sannan na biyu da abinda zaka ci da abinda zaka sha wannan aya ce da take nuna maka akwai Allah da Allah akwai bututun shan ruwa daban bututun abinci daban a gunda adam ba bututu ne kake zuba ba amma in suka zo fita ba nan ma ta bututu ne suke fita ba ta bututu ne suke fita ba yi don ka gane a sai akwai wani ubangiji shi ne yake wannan aikin gashi ka yi ta ɗura-ɗuran ka ka ɗura ruwa ka ɗura nama ka ɗura abinci ka ɗura wannan ka ɗura wannan duka sai ka je ka harba suna zuwa cikin Allah zai ware abinda zai maka amfani bangaren ruwa a tura mashi abinda zai amfane ka bangaren jini a tura mashi abinda zai biyo bangaren fitsari a tura mashi abinda zai biyo bangaren bayan gari a tura mashi abinda ba zai zama gas ne waste ne ma'ana rihu kenan tusa kenan shi ma ba sai an tace shi an turo mara hanyarsa shi ba zai zo ya fita subhanallah Allah idan ya rike wannan abin don ya nuna wa dan adam cewa shi Allah wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu al-wahid kamar da Abu Latahiya yake faɗa a cikin komi akwai alamar da take nuna Allah subhanahu wataala guda ɗaya ne Allah sai ya rike wannan control din in ka ci abinci sai kai amai yaya za ka zauna a suka ce a bari a jani mu magani akwai matsala wato don an nuna maka muhimmancin ka yi ta jefa bai dawo ba to yau fa gashi ka jefa ya dawo a sai kira akwai wanda yake lura da shigan abincin nan da fitansa da babu wanda yake lura da shigansa da fitansa da ido abin da ya shiga shikenan sai ya zama sa da da abin da ya shiga sai ya zama sabai zai narke ba amma ba ruwanka baka sanya yake narkewa ba haka Allah zai narkar da shi shi yasa Maula Musa bin Faida shi Ibrahim ya sa dalan yake cewa wallahi bawa tsakaninsa da Allah dole kullun ya nizimci alhamdulillah alhamdu daiman ya godo labbi ko da yaushe bawa ya ce alhamdulillah an taba samu wani bawan Allah da tijo masa din addini ya shekara 70 sai rashin lafiya irin na bangaren fitsari nan da yake kama manya da ta masu yawan shekaru sai ya kama shi aka kai shi asibiti likitoci suka duba suka ce amma fa za a yi mara aiki ne sai an mara aiki amma aikin nan da ya ci dubu kaza aka lissafa kuɗi mai yawa da tijin nan sai fashe da kuka hankalin likita ya tashi sai likita ya ce baba ka yi haƙuri wallahi za mu san samu sauran 'yan uwa na likitoci in ta kama mu maka karo-karo ne ma za mu maka karo-karo mu tausaya maka maka wannan aikin sai ya ce yaro bai ka fahimta a kuka na ya ce ina fahimci kamar wai kudin da aka gaya mana aikin ne ya yi yawa ya ce wallahi ko da kudin aiki bai yawa
kukana da nake yi shine na gaza wurin gode wa Allah subhanahu wataala banan nan shekaru na 70 tun ina cikin cikin mahaifiyata nake so da fitarin nan kyauta ba ko sisi haka yake fita na shekara 70 yana fitar nan ba taba caji na indiya ko sisi ba amma yau da bukatar ta koma hannun wani Allah ne zai fitar min da shi ma da zafi da wahala ma ba irin yadda shi Allah yake fitar min da abun ba wai sai na biya kudi yace ni rashin godewa Allah da nayi ne nake kuka akan wannan abun amma ba maganar kudi ba dan ka gane cewa Allah yayi wa dan adam ni'ima a karan kansa ma'ana na gudanar rayuwarsa sai cewa Allah ne yake controlling din wayannan abubuwa aka ce da za a nuna wa dan adam da za a nuna maka likitoci ba su nuna da za su nuna maka yadda jinin ka yake gudana in kaga yadda jini yake gudana za ka yi su ma saboda tsoro amma sai ya zama kaman wanda ya shiga jirgi ko san halin wanda ya shiga jirgi ko jirgi yana bala'in gudu inda za ka a nuna maka kana cikin jirgi irin gudun da yake yi ƙarshen ta in ka sauka ba za ka sake shiga ba in ka zuwa ne za ka ce a dawowa kai ba za ka shiga ba amma shi kenan shi jirgin wanda yake waje ne yake gani irin bala'in gudun da yake ciki amma shi da yake ciki kai da kake ciki za ka ji domin ne baka san ma ya gudu yake to haka Allah subhanahu wataala ya nima jikin ɗan adam jininsa yana kai komo ai likitoci suna gaya mana ko wutar lantarki da za ka ji an ce wutar lantarki ya jawa ne a ba maganar ja ba ne ai da ya je ya taba ka zai tsaye da wasu cells ne zai tsaye da wata hanya ce ko wasu hanyoyi na gudanar jini daga lokacin shi kenan sai ka kashi ga wani irin yanayi ƙarshen ta yin an daɗe jinin bai samu yi circulating ya kai ya dawo ba sai ka ji an ce ai ya tafi saboda wato ƙarfin yadda jini yake kaiwa yake komowa a jikin ɗan adam ka alhamdulillah Allah mun gode sannan yana daga cikin alamomin Allah kamar yadda Allah subhanahu wataala yake gaya mana wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn li la'allakum tadhakkarun ai yana daga cikin alamun ka gane akwai Allah Allah yace komai da na tashi halitta bibbiyu ne dan ka gane shi Allah din guda ɗaya ne sannan kuma duk inda aka tara maka abubuwa guda biyu komai muhimmancin su komai kyawun su sai ka ji akwai wanda ka fi so a ci don me ahadiyar Allah ta fito ma'ana sai kaɗaitakar Allah subhanahu wataala ta fito na Allah ya ce a lam yakun rabbika annahu ala kulli shay'in shahid ai ya ce ka ubangijinka halartacce ne wato akan dukkan abin da bayi suke aikatawa Allah yana tare da bayi a kowane irin yanayi ya san me suka yi ya san me suke yi da haka wannan maganan cewa mala'iku suna rubutu a wannan an san dan adam wa kana al insanu akthar shay'in jadalan dan adam ya kasance ya fi komai jayayya awalam yara al insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin dan adam yana da husuma yana da jayayya shi yasa Allah ya kama masa shiru amma ba wai dan Allah bai san me yake yi ba subhanahu wataala manyan shugabanni ba a duniya in sun kasaita suka sa na'urorin da duk motsi da ake yi suna iya gani Allah subhanahu wataala ne bai san motsin da ake yi ba subhanahu wataala Allah ya san komai da haka Allah ya san da wa'innan kafirai da irin wannan mugun aiki da suke aikata ala innahum
ala innahum fi midyatin min liqa'i rabbihim ala innahu bikulli shay'in muhiq
kaman tambayar Allah to Allah to wayannan mutanen me yasa suka kafirce tunda dai ga alamomi kam kai daga ganin jujjuyawa dare da rana ma kadai ya ishe ka ka gane akwai Allah ai ka zabba mota hikaya akan wannan gaba dan abin ya kara fitowa fili hikaya ce ana danganta ta da Imam Shafi'i mafi yawanci
ko kuma Imamul Ghazali in ka kai ta nesa ka danganta ta da Imamul Shafi'i in ka ajiye ta kusa ka danganta da Imamul Ghazali an ce ya gamu da wasu wanda suke da'awar dahariyun wanda suke cewa ba Allah eh ka san su ma da suka gagara in an ce musu to waye ke dare da rana waye ke juye dare ya koma rana waye ke juye rana ya koma dare su ce ai ne ta ne wai ce to ai waye ke sawa mace ta samu ciki kuma ya sa ta haihu kuma ya sa wannan yaron ya girma waye ne da aka zubar da yake zubo da ruwa daga sama sannan idan ruwan nan yazo ya samu shuka shukar nan sai ta girma sai ta zama ta amfanar sai su ce wai neta ne ce to ka ce inda suka sa netan ka ce Allah Allah ne yake yin abun su a gunsu wai Allah ne neta ne yanayi ne yake yin komai to Imam Al-Ghazali ko Imam Shafi'i dai daga cikin su yayi alƙawari da Imam Al-Ghazali yayi alƙawari da ɗaya daga cikin wayannan masu da hariyun din cewa neta ce take komai za su yi muqabala akan samuwar Allah subhanahu wataala dan su kafirai ba su yadda ba akwai Allah din shi ne sai da gangan Imamul Ghazali sai jinkiri sai latti bai zo ba da wuri ba can sai gashi ya taho akan doki gidirib 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 yana zuwa sai wanda ya tare shi to gashi kuna cewa ku musulmai mun yi da kai lokaci kaza amma baka zo ba sai ce Allah sarki kai hakuri ka san me ya faru da ni yace a'a yace abin da ya faru da ni na gama shiryawa zan taho wurin kannan sai na zo na samu doki na ya mutu da na duba gefe na sai na ga wata bishiya kawai sai na ballo ni itace daga bishiyar kawai ina ballo reshe ɗaya daga cikin bishiyar da na haushi kawai sai na ga ya zama doki shine na hauna taho da wannan doki sai mutum ya bushe da dariya ya ce ha ba malam bayan bata lokacin maha da ƙarya waya ga ma itace yana zama doki shi kaɗan sai zama doki itace da kansa ya zama doki sai ta taya itace bai zama doki bai ta itace bai zama zama doki sai ce to indai ka yadda itace bai zama doki shi kaɗai ba to doki ma bai zama haka kawai shi kaɗan sai zama doki ba akwai wanda ya halicce shi dan haka wanda ya halicci dokin shi ne Allah subhanahu wa ta'ala to wannan kenan Allah subhanahu wa ta'ala komi yana da aya a cikinsa ala innahum Allah yake ala ku saurara innahum wa inna kafirai fi miryatin min liqa'i rabbihim wallahi suna cikin kokonton gamuwa da Allah ubangijinsu ne basu yadda akwai Allah ba basu yadda kuma akwai ranan da za a gamu da Allah wannan shi yasa suka yi ta yin kafirci amma ko ba su sani ba ala ku saurara ku halitta innahu bi kulli shay'in muhit shi Allah subhanahu wataala mai kewayewa ne da iliminsa da ikonsa da kudurarsa da komai da kominsa ga komai Allah ya san komai yana tare da komai ya san yadda komai yake gudana subhanahu wataala ana wannan kamar da ga ya mana hatta fir'auna wa zannu annahum ilayna la yurja'un shi fir'auna ma ai duk kafircin nan da yi abin da yasa yi shi baya zaton akwai ran da zai koma ga Allah ne to wannan babbar matsala ce wajibi ne kowa mu ya sani cewa akwai ranan da za a koma kuma wannan rana ce da mutai wajaba mu ji tsoron ta wata ku yawman turja'una fihi ila Allah kuma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun kowa ya ji tsoron Allah ya ji tsoron ranan da zai koma ga Allah subhanahu wataala shi yasa ake so mutum ya rika addu'an Allahumma ajal khair amalina awakhira wa khairu amalina khawatima wa khairu ayyamina yawmal qatifi ya Allah ka sa mafi alkhairin ranan mu ita ce ranan da za mu koma gare ka ya Allah albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to Allah dai ya bada labari cewa in nan ba sai da ranan lahira bane shi yasa suka shantake suka yi ta wato yin kafirci bayan sun ga alamomi da suke nuna akwai Allah subhanahu wataala da alamomin da suke nuna cewa kuma Allah yana da manzanni saboda ba annabi ne annabin da aka fara aikowa ba Allah ya bada labarin sauran annabawa a cikin alqur'ani mai girma sun ji sannan kuma lallai Allah subhanahu wataala ya san komai innahu bi kulli shay'in muhit ya san komai babu wani abin da yake buya masa na dukkan abin da bayi suke aikata wannan shine karshen wannan sura suratul fusilat kuma ina ga muna da minti biyu ko uku ai minti biyar zamu ainihin shiga sura ta 42 ma'ana suratul shura na'am
bismillahir rahmanir rahim hamim ain كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم
وانا سورة 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 الشورى معنا سورة شاورة شاورة ترى ده مهم منش شيني ما لمسك تواوي متعني يعني قدم كشي أقول يقول أقوي متوم أقوي ربي متوم أقوانا كما كوي wato cikon gari ne ma'ana ba za ma ka kira shi a cikin shi ba ful mutum ba kuma shi ba rabin mutum ba shi lashi'a ne akwai insan akwai nisbin insan akwai lashi'a to an ce wato cikakken mutum shine wanda ba zai komi ba sai yayi shawara wato idan yayi shawara sai ya kuma nemi zabin Allah subhanahu wata'ala a cikin dukkan abin da yasa a gaba da kuma shawarin da aka bashi sai yayi wannan a wato a cikakken mutum kenan rabin mutum shine wanda baya shawara iya shawararsa da zuciyarsa ne da ya gama shawararsa da zuciyarsa to shikenan kawai sai ya yi wata to wannan sai ya yawaita kuskure a cikin lamarinsa ma'ana sai ya zama wato kuskure ya yi yawa a cikin lamarinsa saboda Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana muhimmanci shawara a cikin alqur'ani mai girma Allah ya gaya wa wanda yafi kowa hankali yafi kowa ilimi wanda Allah ne ma yake sanar da shi komai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya gaya masa cewa ya rasulullah sallallahu alaihi wasallama ka rika shawara da sahabbanka a cikin duk abin da ka sani amma fa idza azamta tawakkal ala Allah idan ka gama kai niyya sai ka ainihin wato dogara ga Allah subhanahu wata'ala a takaice wannan wannan sura suratul shura ita ce sura ta 42 a jerin surorin alqur'ani mai girma a irin wannan alqur'ani da muke karantawa amma a jerin saukan surorin alqur'ani mai girma ita ce sura ta 62 amma dai da sahabbai suka zo suna standardize suna jera alqur'ani sun sata a sura ta 42 kuma sura ce ta makka kamar yadda muka sani surorin makka sukan yi magana ne akan aqida ma'ana tauhidi kenan sannan sukan yi magana akan labarai kisas kenan na annabawa na abin da ya faru da ainihin annabawa ana ba annabi sallallahu alaihi wasallama hakuri na cutar wanda mutanen makka suke yi masa sannan na uku mun sani surorin makka suna maganan wuta suna maganan aljanna wannan yana daga cikin abin da surorin makka suke ainihin magana a kansa sannan kuma surorin makka suna maganan ahwalul kiyamati ba'ana abin da ya shafi lamari da tashin alkiyama sannan har yanzu surorin makka suna magana akan ni'am ni'imomi da Allah subhanahu wata'ala ma'ana yayi wa bayi ya hore wa bayi wannan sura tana da aya 53 daidai shekarun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yayi lokacin da zai kawar daga Makka zuwa Madina Ahmadu kenan in ka hada Ahmadu wato zai baka 53 saboda alif din nan guda ɗaya ne ha'un takwas a tara da ɗaya ya zama nawa kaga ya zama tara ko min jaye kuma 40 40 a tara da ɗaya a tara da tara ya zama nawa 49 dalun kuma hudu hudu a tara da 49 53 da aka annabi sai kai 53 matsayin Ahmadu kenan Allah ya bashi dama ya hijira wato ya bar makka ya koma madina a wannan sura a ayin nan 53 an ce aya ɗaya ce kamar yadda maulana Musa bin Faiza shi Ibrahim ya sai da lanu ya kawo wato akwai ayoyi kai guda hudu ayoyi hudu ne a wanda Allah subhanahu wata'ala ya saukar na Madina daga kan kullu as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddatu fil qurba wa inna ayini da suka sauka a Madina da ayin da suke biyo bayan su. Wannan sura tana da kalmomi, adadin kalmomin ta 860, tana da harafi 3431, sannan kuma ta fara da haka bismillahir rahmanir rahim, mun fara da sunan Allah mai rahama mai jin kai, ga kuma lokaci ya kare gaba daya insha Allah ta'ala, gobe za mu ainihin dora daga inda muka tsaya. Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu, Allah subhanahu wata'ala ya ba mu albarkatun alqur'ani mai girma, Allah subhanahu wata'ala ya samu cikin ceton alqur'ani mai girma. Wannan dai shine na karamin gabatarwa akan wannan sura, insha Allah ta'ala gobe za mu dukufa wurin tafsirin ayoyin wannan ainihin sura, suratul shura, za mu ji irin safani da wannan sura take dauke da su, na kira zuwa ga Allah subhanahu wata'ala, da kuma ni'imomi da Allah subhanahu wata'ala yi wa halitta tanadinsu, sannan kuma da maganan huta, da maganan aljanna, sannan da maganan wato dabi'u da halaye irin na annabawa, wurin hakuri da dukkan izaya da cutar wanda al'ummatar su ke. Allah subhanahu wata'ala ya tsare mu, muna godiya akwai yan uwa malam Zahiru da malam Nasiru da suka ziyarce mu a cikin wannan dare. Allah ya saka musu da alkhairi, Allah subhanahu wata'ala ya kammala rigayen mu baki daya. Sannan kafin mu yi addu'a da dai akwai kira na musamman da za mu yi yan uwa, akwai sanarwa ba sanarwa akwai kira da zamu yi wa ƴan uwa. Lallai akwai wani aboyi mu na halin ɗan adam, an ce wai sabo tirke mawa ko azumi ya fara nisa, mun fara sabawa da shi, haka ne mun fara mai da rayuwar mu normal ma kaman ba lokacin azumi ba. To ba haka bane, shi azumi yadda yake kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana, wato yana nisa kuma ana ƙara yana nisa ana ƙara zage dantsi wurin kulawa da haƙƙinsa, ma'ana yana nuna maka kwanakinsa suna yi maka ban kwana, kwanakinsa suna yi maka ban kwana. Yanzu Allah kai mure da lafiya da rana ya ce fa ana magana 19 ne ga wata rana, to kaga fa abun yana maka ban kwana kenan. Sannan kuma shi romon Ramadanan yana can ƙarshen, ina fata fahimta. To don haka kada mu yi sakaci a wurin ibada, mu yi ta ƙarawa, mu yi ta ƙarawa, mu yi ta ƙarawa, ta yadda idan goman ƙarshen nan ta zo, to za mu samu dama mu ainihin yi ibada yadda ya kamata mu yi ibada. Amma ma dama muka saki jiki daga wannan goma na biyu, muka bai da Ramadanan ta zama kamar normal sauran lokuta, to fa lamari zai lalace. Allah subhanahu wata'ala ya kiyaye, lallai mu kura Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu, marasa lafiya gida da su ce